الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya dama wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin kulliya wanda yake nan rimin dindalai a cikin garin Kano a wannan rana ta Talata, wanda yau 17 ga watan Bulqada, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 5 ga watan 5 miladiya 2026. Muna cikin kitabul itiki, kuma mun soma babi na 7 a ciki, koko babi na 8 shine babu karahiyati tatawul alal raqib, babi da yake nuna kiyama na nuna kafafa da kuma girman kai akan bayi. Wanda wannan hadisi mun yi shira na itayo abinda ya rage wato ainihin karkarewa, hadisi yake cewa anhu radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tafita gare shi, kala yace la yaqul ahadukum, kada ɗayanku ya faɗa ce at'im rabbaka wadhi' rabbak, ciyar da ubangijinka yi wa ubangijinka alwala, isqi rabbak shayar da ubangijinka, wala yaqul sayyidi wa maulai, amma sai dai ya ce wato ainihin shugabana kuma mai gidana, wala yaqul ahadukum abdi abdi amati, kada ɗayanku ya dinga cewa bawa na baiwata, walakin fataya wa fatati, sai dai ce wannan yaro na ne ko kuma yarinya ta, wa gulami ko kuma yaro na. Mun yi bayani rana ita cewa wannan hanin abinda mafi yawan malamai suka tafi a kai hani ne na wato tanzihi, hani ne na tsantseni, amma da mutum zai faɗa ba zai zama bil istimrar ba, to ba zai zama ya yi haramci ba, kamar yadda muka buga misali da waɗansu wato ainihin ayoyi ko kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin kissan annabi Yusuf yake cewa udkurni inda rabbik, to kaga anan ana nufin mai gida, to sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa ima'ikum, min ibadikum wa ima'ikum, haka ce min ibadikum, daga bayinku. Wannan ya nuna cewa ya halatta a ce wani bawan wani ne, sai dai ana nufin bauta ba wai irin wanda ake bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ya halatta kun ga yanzu akwai sunaye a jahiliya wanda da mutum zai faɗe su ko a raɗa wa mutum ba za a ce an yi laifi ba, akwai kuma wanda zai iya zamowa an yi laifi. Yanzu misali akwai Abdushams, Abdul Uzza, kaga wannan bauta ce irin wanda suke bautar gumaka, wanda ya zamo yana lizimtar wannan ko kuma wanda ma zaka ce shi ya siyo shi ko yake shugabantar sa, to sai a danganta shi zuwa gare shi. Abdushams bawan rana, Abdul Uzza kaga bawan gunki Uzza, akwai Abdul Manata da dai makamantansu. To wannan haramun ne yanzu a saka wannan sunan, domin bauta ce wadda take nuna bauta ga wani Allah. Amma idan ka ɗauki Abdul Muttalib, wannan kaga ba bauta ake nufi irin yadda mutum zai bauta ma gunki ba. Kada ku manta shi wato ainihin Abdullah Al-Muttalib dan uwan wato ainihin Shayba ne. Shi Muttalib lokacin da yaje ya taho da ainihin ɗan uwansa, domin akwai Laila wata babban mata ce ainihin a Madina, babban matsayi, wadda wato duk lokacin da mutum zai aure ta dama sharaɗi za ta yi masa, wato ita ce take da abuwa a hannun ta, in ta sake shi ya saku. Yawwa, ba shi ne binna ba, ba dai bai ji da kanta ce. To kun ga ita ce ta haifi Abdul Muttalib kakan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi Hashim shi ya aure ta, tunda kun ga shi ne baba Abdul Muttalib. Da ya aure ta, ta samu cikin Abdul Muttalib, to shi kenan sai suka rabu. Da ta haife shi, to shi Muttalib domin ɗan uwan Hashim ne, sai ya tafi ya taho da ɗan uwansa. A Makka babu wanda ya san shi. To sai suke cewa haza Muttalibun ja'a bi abdihi, haza Abdul Muttalib, ga Muttalib nan ya siyo bawa ya zo da shi. Sai ke kun ga shi Abdul Muttalib sunansa Shaiba, sunansa kenan. Sai ke cewa a'a, haza laysa bi abdi walakin huwa ibn akhi, ba bawa na bane ba, dan uwana ne, ma'ana dan Hashim ne. To amma kawai sai suka dinga kiransa Abdul Muttalib. To kaga wannan ubudiyya sai ta irin yadda mutum zai mallaki bawa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alfahari da wannan ma a yakin Hunain yake cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. To yanzu da za a yi mutum a samu Abdul Muttalib suna ne mai kyau, babu wata matsala, domin ba a nuna bauta ga wani Allah ba. Ina fata an gane. To saboda haka dai wannan hali ne na tanzihi, kuma yana nuna duk matsayin da Allah subhanahu wataala ya baka, ba a san kafafa da shan kanshi da nuna wani bai isa ba. Sai dai kawai abinda malamai suka togace a nan, suka ce akwai hali na girmama kai ba na girman kai ba. Girmama kai daban, girman kai daban. Akwai lokacin da ɗalibin ilimi ko malami zai samu kansa a hannun awamin nasu, wanda ba su san matsayin ilimi ba, ba su san matsayin karatu ko malinta ba, za su dinga yin wasa da ainihin wannan matsayi nasa. Wannan malamai suka ce dan mutum ya nuna matsayinsa a irin wannan yanayi, ba za a ce yayi laifi a musulunci ba. Ni kan buga misali, yanzu in ka samu gama garin mutane wanda bai da karatu, bai da alaka da karatu, da zai tambaye ka sunanka, in ka ce sunanka Musa, to ko kai ne malamin duk garin nan? In ya zo kawai sai ce kai Musa yana nan? To kawai sai in yi tiya sunanka, sai ka ce sunana Alaramma Malam Musa. Yawwa, sai Alaramma Malam Abubakar, Alaramma Malam Isa. Saboda in ya zo haka zai faɗa, ba ka kuskura ka faɗa masa sunanka gaya, to haka zai dinga ambato, ba zai samiya ba. Amma sai ka samiya har da man shanu malamai suka ce wannan babu matsala. Shi yasa shi wa ɗan bodiyo Allah ya ji ɗansa a cikin Ihya'u Sunna ya nuna malami babu laifi, yana da kyau malami ya yi ƙaton rawani, ya yi riga mai manyan hannuwa. A wannan lokaci mai manyan hannuwa ta malamai ce, da an ga riga mai balka balkan hannuwa da rawani, to an san wannan ba ƙaramin mutum ba ne. Yawwa, dukan buga misali da wani babban malami ana rama, ba sai na ambaci sunansa ba a cikin garin nan, ya rasu. To akwai wani ana rama duk da sun rasu Allah ya ji kansu. To idan ya kawo masa ziyara, in tashi tsokana sai ya kawo masa tabarman leda, sai ke kaga kawo min buzu mai gashi. Ya ce duk jahilin da ya hango ya san ni ba abokinsa ba ne. Amma ka ji mata farin da sai wani jahili ya zo ya zauna kusa da ni. Amma da ya ga buzu mai gashi, to dole ya koma gefe. To a nan dai malamai suka ce idan kana gaban awamin nas, babu laifi kai nufin ka ɗan tara mutum ka ƙasa, ka faɗi matsayinka domin su girma ilimi, tunda su ba su san matsayin ilimi ba. In ka faɗi sunanka haka haka za su dinga faɗa. Ina fata an gane. Allah ya dace da mu. To sai yake cewa babu idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'ami, babu da yake magana idan mai hidimar ɗaya daga cikin ku yazo masa da abincinsa. Wa anhu radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'ami fa in lam yujlisu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي إلاجه فإنه ولي إلاجه. يتي وأنه رضي الله عنه أنكر وأن حديث يريد أبو هريرة ألا قال ما سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لجمائك إلى أمنت أن لا سؤال تبتع قريشي. قال يتي إذا أحدكم إذا أتى أحدكم خادمه, idan bara ko kuma yaron ko kuma bawan ɗaya daga cikin daga cikinku ya zo masa bi ta'amihi da abincinsa fa in lam yujlishu ma'ahu in har bai zaunar da shi tare da shi su ci ba falyunawilhu luqmatan aw luqmataini to sai ya bashi loma ɗaya ko loma biyu aw uqlatan aw uqlataini ko kuma dai loma ɗaya ko loma biyu fa innahu waliya ilaja domin shi ne wanda ya ɗauki gabaren gyara wannan abinci ko kuma waliyu ilajihi shi ne wanda yake shugaban gyara wannan abincin. Shi ma wannan hadithi yana nuna mana tawadu'u da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake ɗora mabiyansa na nuna cewa bawa da Allah ya hore maka ko kuma yaron gida da Allah ya kaddara cin abincinsa ƙarƙashinka ba wajen kafi shi matsayi a wajen Allah ba, haka Allah ya so ya jarraba ka shi ma ya jarraba shi. Saboda haka ka nuna masa hali wanda yake ainihin na sanin ya kamata, hali na mutuntawa. Mun sani cewa galiban yaran gida su ne sukan yi wahala ta yin girki ko yin abinci ko abin da ya kamata haka. To ma'aiki alaihi salam sai yake koya mana yadda ya kamata a yi zamantakewar. Sai ta idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, idan mai hidimar ɗaya daga cikinku ya zo masa da abincinsa, ma'ana mutum in lokacin da bayi ne mutum ya sa bawansa ya yi abinci ya taho ya kawo masa, ko idan irin yanzu ne wani yaron gida kukun gida boye-boyen gida ya yi abinci sai ya kawo wa shi mai gidan. Fa in lam yujlishu ma'ahu, in har bai zaunar da shi tare da shi don su ci wannan abincin ba, mai wannan gaba take nunawa ya halatta ya zaunar da shi a matsayinsa na bawansa su ci abinci tare. Wannan shi ne wato ɗabi'ar sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibn Auf, Allah ya ƙara masa yarda, kamar yadda kuka shaji shi ne aganar sahaba, shi ne mafi kuɗi da dukiyar sahabbai, wanda Abdurrahman shi kansa bai iya sanin dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka masa ba, ko kuɗi, tsaba, ballantana, dabbobi. Na ambata mana a wani haɗuwa malaman sira suka faɗi cewa banda wasiyar da ya yi ga matan ma'aiki alaihi salatu wassalam, kowace a bata dinari 100,000 kaza, sannan duk wanda ya je yakin Badar shi ma a bashi dinari 100,000 kaza. Ya dinga zana sahabbai wanda suka yi wani abu a musulunci, yace wannan duk a basu dinari 100,000 kaza kaza ka yace a basu. To duk aka gama wannan, to sannan da aka zo matansa su hudu kowace da aka raba sumunin su ta samu dinari dubunnan ɗaruruwa. Dinari ake magana ba dirhami ba. Kowace ta samu akuya sama da 30,000, ko tinkiya ko raƙuma ko abin da ya kamata da aka. To ya kake zaton wato ainihin wannan dukiya? To amma duk da haka idan ka same shi a gonarsa ana aiki, za a ci abinci da shi da dukkan yaransa ake sa hannuwa a kushi ɗaya. In ka zo ba za ka gane wane ne Abdurrahman, wane ne wancan baran, wane ne kukun, wane ne yaron gidan. Haka za ka same su ainihin ana cin abinci lokaci ɗaya, haka za ka same su suna mu'amala iri ɗaya. To wannan shi ne wato ainihin sunna ta manzo alaihi salatu wassalam. Manzo alaihi salam a dukkan abubuwa na rayuwa yakan sauka daga wancan babban matsayi da Allah ya bashi, ya nuna shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah. Mun ambata akwai lokacin da manzo Allah ya yi tafiya shi da sahabbai, ko dai aka ba su akuya ko suka sayi akuya, sai zumbure kita alayya zabhuha, ni zan yanka wannan akuya. Wani sai alayya salkuha, ni kuma ni zan fede. Wani sai alayya tabkuha, ni kuma ni zan dafa. Sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce wa ana ajma'ul haqaba, ni kuma ni zan je na wo itace. La ilaha illallah. Itace galibi al'adamu yaro ake turawa ce je ka wo itace. To amma ma'aiki alaihi salam bai yadda a ce bai motsa ba, duk kowa ya hidima, manzo Allah ce to shi zai je ya wo itace. Lokacin da aka tafi yakin Badar, na ambata man lokacin da muka zo gabar a wani karatu cewa saboda karancin abun hawa mutum uku ake yin shifting ko rotation akan abun hawa. Ya zamo manzo alaihi salam da sayyidina Ali da kuma wani daga cikin sabban da ba zan iya tuna sunansa ba, su ne za su dunga shirkin hawan raƙumi. In wannan ya hau ya tafi ya sauka, wannan ya hau, in an tafi wannan ya hau, suka ce ya ma'aikin Allah ka yi haƙuri, kai kaɗai za ka hau raƙumin nan. Sai ce ma antuma bi aqwamin ni, ba ku fi ni ƙarfi ba, wala argaba minni fil ajr, kuma ku fi ni sallada ba. Sallallahu ala nabiyyil karim. Saboda haka sai dai yadda wancan ya hau aka tafi ya sauka, ni ma na hau a tafi na sauka, sannan wani ya hau. Dan Allah ko kansula zai maka wannan a yanzu, ko mai unguwa zai maka wannan a halin yanzu, ballantana a ce his excellency wane mutum. Mafi darajar halitta Allah shi ne da wannan tawabu'u alayhi salatu wassalam. To saboda haka shi ya sanya hatta a cikin wannan hadisi da ya kawo ina jin mun yi irin su a baya. Manzo Allah ke cewa in kana da bawa kada ka dora masa sama da karfinsa ta fuskar aiki, in kuma ka dora masa aikin mai yawa to ka taimaka masa, ma'ana ka ba shi kwaɗin ƙasa kaga tana da yawa to kai ma ka ja ƙafar wandonka ka naɗe ta ka zo ku kwaɓa ƙasa tare, in ka ba shi ainihin wani faskare kaga ta ba zai iya ba kai ma ka zage dantse ka zo ku yi tare. Manzo Allah ke faɗar wannan fa'inuhu, to sai ku taimaka musu. To wannan abin gaskiya ya mana wahala yanzu wallahi, ba wai wani abin da ya shafi bawan gida, kukun gida, boyboyin gida ba, wani wallahi matarsa yana ganin ba zai tsaya ta aikin gida ba. Ni kan faɗi irin wannan, zai za ka ga cewa ga wata mata kila ba ta da manyan ƴaƴa da zai wake ta aiki, kila ga ƙaramin ɗa tana goye da shi yana kuka, ga wanke-wanke, ga girki tana yi, ga wanki ta fara, kuma ita kaɗai, shi kuma yana can kan kujera yana kaɗa ƙafa yana karanta jarida. Wannan babu insafi a ciki, aƙalla ko ɗan ka karɓa ka lallasan mata, ko kuma ka yi wanke-wanken, ba matsala ba ne. Sai dai tsoro kake a shigo a ce to fa, a ce ai ta shanye shi, wallahi wanke-wanke aka samu wane yana yi wanke-wanke. To kun ga na Aisha Allah ya ƙara mata yadda. Ake tambayar ta cewa menene halin ma'aiki alaihi salamu a gida, sai ta ce kana fi khidmati ahli, manzo Allah a gida yana cikin hidimar iyalansa, da an kira sallah kuma shine farkon wanda zai aje komai a ranar masallaci. To wannan abu ne mai kyau, zaka ga alhamdulillahi yanzu larabawa har yanzu suna da irin wannan tarbiyyar, fa da irin wannan wato ainihin tsari. Na ga suna taimakon matan su hadda cewa su kuma wani lokaci akan wuce gona da iri. Yanzu misali musamman matan Madina tunda su sarakuna ne, za ka ga mai gida ya taho an zo supermarket, tana da ɗa ya taɓo shi, kuma in ya zo shi yake riƙe da wannan ɗan keken yana turawa, kuma ga ɗan a saɓe, ita za ta dinga ɗauka abin da take so tana jefawa cikin wannan ɗan abin duk abin da ɗan kwandon. Duk abin ta suka a ciki ba togaciya, banda cewa banda wannan. Duk abin da rigar da zai a ba da zai lishi shi ne ya ba da kuɗi, kuma ya fito ka ganshi yana tura ɗan keken zuwa mota, ya zo ya fito da kayan ya saka yana saɓe da ɗan. To kaga ita ma ya kamata ɗan ji kunya ta ɗan riƙe masa ɗan, ko kuma ta tura ɗan keken. Allah a samu balansi. Almuhim dai bayan Allah ya kamata a dinga nuna hali na ƙwarai na tawazu'u. Ba a san ɗan adam ya zamo shan ƙanshi girman kai. Yanzu kamar yadda na faɗa, akwai mai gidan da zai shigo a gida ya ga kofi a kan hanya a cikin gida, ko cokali, ko wata buta, ko kwano, wallahi bal zai da shi. Matsayinsa ya wuce ya duƙa ya ɗauki kwanon nan ya ajiye a gefe, ko ya ɗauki motsin nan ya ajiye a gefe, matsayinsa ya fi wannan, sai dai ya bal da shi. Wannan ba tarbiyya ba ce ta addinin Musulunci. To saboda haka manzo alaihi salatu wassalam ya ce idan bawan ɗaya daga cikinku ya zo masa da abincinsa, fa in lam yujlishu ma'ahu, in har ba zai iya zaunawa da shi ya ce su ci ba, falyunawiluhu luqmatan aw luqmatayn, ya ba shi loma ɗaya ko loma biyu. Malamai suka ce a nan gwargwadon yawan abincin da kuma tsananin buƙatar shi asalin mai abincin. Saboda haka ya ba shi wannan ne aka ce luquma aw luqmatayn, ba wai ta hadidi ba ne, ba iyakan cewa ba ne cewa kada ka ba shi sama da loma biyu, domin an san ɗan adam mai ruwa ne. Ɗan adam yana da ruwa, musamman abin da ya zama mai ɗan daɗi-daɗi. Yawwa, in abu ne mai daɗi sai ka cewa ainihin ana da ruwarsa. wata kissa mai ban abin nan wani daga cikin Larabawa yasa yaron gidansa ya yanka masa zakara ya dafa bayan ka zakaran ya gyara ya dafa ya zuba a mazubi to kawai shi sai kai kofa gida kuma ga baki to ya duba ya duba sai ta ainar ra'at ina kan zakaran mai gida ai gani dai ba komai bane shi yasa na ce yace kai ka ku san me zakara haka tinye kan a ina ma ake gane zakara in ba akan ba wannan adan nasa da kulle kasa duba kai yake ba to in har wautar ka ta kai kana da tun ba a fan kan to sauran ma ba a su tubi ma'ana rowa ce kage yanzu yayi wannan bugajin yayi fada an bai da zakara gida bayan baki tun ya koma zai samu ainihin kayan sa ma'ana dai an san dan adam mutum ne mai rowa to shi sai aka ambace abinda in ka bayar ba za ka ji cewa ka rubu ba noma ɗaya ko noma biyu me za ta rage a cikin abinci bal hadithi yana cewa ta'amul wahid yakfi lil ithnain abincin mutum ɗaya ya ishe ma mutum biyu yawa da mutum biyu za su abincin mutum ɗaya ya ishe su sai ce au uklatan au uklataini da al-luquma da al-ukula juma'a nafsu daya anan shi shuba ɗaya daga cikin masu riwaya to shine yayi shakka wato wannan taka tsantsan ne kada a dingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai faɗa ba ta fuskar lafazi ko da ma'ana ɗaya ce to ko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi luqmatan aw luqmataini ko ku cewa ukulatan aw ukulataini kuma duk dai ma'anar su daya ma'ana ya bashi wannan abincin ya zama ya dandana a wata riwaya ma in ya dauko abincin ya burkida shi sosai a cikin miya kada ya bashi gaya sannan ainihin ya bashi sai ce fa innahu waliya iladahu domin shi ne wanda ya jibinci gyaran wannan abincin misali a ce wani abinci ne na kwadayi soya kaji aka yi dafawa aka yi wani farfesu ne kaza ne a ce mutum din ya zo ya gama wannan aikin a ce ba za a bashi ba gaskiya an tauye ƴancinsa domin shi ya ji ƙanshin kafin mai gidan ya ji shi ya ɗanɗana roman ya ji gishiri ya ji kafin mai gidan ya ɗanɗana to kuma duk ya gama wannan ya kawo a cinye ba a bashi ba bayan masa ainihin insafi ba ko kuma a ce ainihin ƙasusuwa za a tara a bashi irin wannan tana iya faruwa a wajen wanda suke marwata amma dai da wahala in ba mugun hali ya yi yawa ba a ce mutum ya zo ya dafa abinci ko a ce ba za a bashi ba a iya cewa dai an bashi koma da baya amma dai a can haramta masa gabaki ɗaya zai yi wahala to sai ce fa innahu waliya ilajahu ko kuma waliyu ilajihi in ka ce waliya sai zama ilaja in ka ce waliyu sai zama ilaji fa innahu waliyu ilajihi domin shi ne wato shugaban gyaran wannan abun malamai suka ce wannan hadithi ya nuna ya halatta ka ɗauki bara ko kuku kuma ya zama ainihin ka ba shi aikin yi maka abinci ko wata hidima wannan wani tsari ne Allah ya mana domin mu ji daɗin rayuwa mun sha faɗa so da dama da Allah ya yi wasu mawadata wasu talakawa wannan ni'ima ce ka ta fariya da a ce duk an yi mu talakawa zalla ba ufa talibu wal matsaluf ba wanda zai yi taimakon wani rayuwa ba za ta yi daɗi ba to kuma a ce kowa hashaƙin mai kuɗi akwai hutu a wannan kuɗin babu hutu kai mai kuɗi shi mai kuɗi ni mai kuɗi mu masu kuɗi su masu kuɗi to wa zai yi mu wani hidima babu kuɗi kake takama kuɗi nake takama kenan ba wanda zai maka faskare ba wanda zai maka gini ba wanda zai maka kanikanci ba wanda zai maka wani abu sai dai kai kai da kanka to kaga kuɗi ya zama wahala to Allah da ya so mu huta sai waɗansu da shi waɗansu ba su da shi wa rafa'ana ba'dhum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya Allah ya ce mun daukaka wato sashen su da daraja sama da sashe domin wasu su dauki wasu a matsayin leburori wannan da shine ainihin rayuwa za ta yi daidai da wannan ne rayuwa ainihin za ta yi dadi saboda haka wannan ya nuna halaccin haka akwai hadisi ma da yake cewa idan ɗayanku ya aiki bawansa siyo nama to wannan ya sa wani mazubi abin nan a sa mazubi da za a kulle daga can ya kawo masa saboda kada zargi ya shiga ko kuma ya zamo naman an kirga adadinsa sannan ya kawo. Wannan duk abin da ake so a zauna lafiya. Kada wani lokaci kila farashin dabbobi ya yi sama, ka saba ba da kuɗi a kawo nama mai yawa, sai farashi ya tashi baka sani ba, sai ka ba da aka kawo kaɗan sai ka yi zargin ko ya rage kuɗin ko kuma ya ɗan rage nama. To sai aka ce a ba da mazubi wanda ainihin idan an rufe sai kai in ka zo sannan ya zama ainihin ka buɗe. Wannan dai duk a zauna lafiya ya zama babu zargin juna. Sai hadisi na gaba ce babun idza daraba al-abda falaytani bil wajha wa anhu radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha. Wanda yake da nusa irin tawassuti idza qatala ay idza daraba kama dallat alayhi tarjuma, wato qatala shine daraba, idan dayan ku zai yi duka sai ce wa warada bil lafzi idza daraba ahadukum khadimahu, kuma hadithin ya zo da lafazin cewa idan dayan ku zai daki bawansa falyattaqil wajha, to ya nisanci dukan fuska. To wannan kamar sai da inda kita idza daraba al abda, idan zai daki bawa falyajtani bil wajha, to ya nisanci dukan ainihin fuska. Sai ce wa anhu radiyallahu anhu, an karbo wannan hadisi daga Abu Huraira Allah kara masa yadda, anin nabi sallallahu alaihi wa sallam, daga ma'aiki tsira da amincin Allah tsakar ta fita gare shi, kala sai ce idza qatala ahadukum, idan dayan ku zai yi duka falyajtani bil wajha, to ya nisanci fuska. A nan malamai suka ce na farko wannan hadisi ya nuna ya halatta mutum ya daki bawansa lokacin da ya yi laifi, amma ba duka na cutarwa ko duka na zalunci ba. Mun karanta a hadisi a baya, wani bawa ya yi wa mai gidansa laifi, mai gidan nan ya same sa ya soma jibgarsa yana dukansa, sai ya ji wata murya a bayansa ana cewa yadda kake ganin kana da matsayi a kansa, to matsayin Allah a kanka ya fi matsayinka a kansa. Yadda kake ganin kana da ƙarfi a kansa, to ƙarfin Allah a kanka ya fi ƙarfinka a kansa. Yana juyawa sai ya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ina shaida maka ya ma'aikin Allah, daga yau na yanta shi. To kaga wannan ya ji wa'azi. Wannan yana nuna mana wato ainihin matsayi da Allah ya ba wasu bayi a kan wasu. Wallahu alam, wannan ina ganin yanzu zan yi hukuwa. To bawa dai a ce in ma akwai bautar, yanzu dai wani mai ginin ɗan shango-shango ne, wani bawan kuma tutturna, to kaga in yi tsimi da ke shi sai dai a yi doki in doka kila ko abin da ya kama da haka. To amma dai musulunci ya ba da dama a yi wannan duka da ainihin in ya kama, amma kuma ba dukan da zai zama zalunci ba. Mun ambata hadisi a baya, wani ya zo wajen manzo alaihi salam ya ma'aikin Allah, ina da bayi guda biyu suna bata mun rai, suna zalunta ta, suna tusa mun damuwa, ni kuma ina dukan su, ina wulakanta su, ya abin zai kasance gobe alkiyama? Sai manzo alaihi salam ya ce to za a dora zaluncin da suka yi maka da tauye ƴancin da suka yi maka a kansu kenan, kai kuma dukan da kai musu da hantara da wulakanci sai a tsora a kan sikeli a gawa zai biyo wani bashi. Idan dukan da kai musu da tun zalin da kai musu ya fi na tauye ƴanci ko haƙƙin da suka yi maka, to sai an zabtaro daga ladarka an ba su. Idan kuma su ne suka fi zalunta ka, to sai a zabtaro daga ladarsu a ba ka. Yana jin haka ya san abin da ya yi, ya san abin da ya musu, ya fi abin da suka yi. Sai ya fashe da kuka ya tiya ma'aikin Allah, ina shaida ma daga yau sun zamo ƴaƴana ƴantarsu. Wannan yana nuna ashe ko da ka mallaki wani ta fuskar mallaka irin yadda ake sayan bawa, ko Allah suka shi ƙarƙashinka ka zamo mai gidansa, ya zamo yaronka, direbanka ne, mai wanke-wankenka ne, mai wanki da gugarka ne, ɗan aikenka ne, to ka sani duk zaluncin da kai masa Allah ba zai bari ba. Akwai wanda ba zai ba ma'aikacinsa albashi a kan kari ba, sai lokaci ya yi nisa sannan ya bashi rabi. To in lokaci ya wuce ka ƙi bashi saboda zalunci ba wani uzuri, duk da ka bashi wancan batarin da kai masa in bai yafe maka ba Allah sai ya zabtare wani abu daga ladarka ya bashi domin mai haƙƙi a bashi haƙƙin sa a lokacin da ya tantanta wannan shine wajibi a musulunci shi sa hadisi yake cewa ku baiwa mai aikin wahala haƙƙin sa tun kafin gumin bikin sa ainihin ko gumin goshin sa ya zama ainihin ya bushe saboda haka wannan yana nuna ko da ko mata to ka tabbatar da cewa duk da Allah ya baka matsayi akan su to amma kuma wannan bai baka dama ka zalunce su ya zama ka sha lalai ba duk wanda ka zalunta a ciki Allah subhanahu wataala sai ya bi masa kadin sa Allah ya ba mu iko mu gyara to wannan hadisi Ibn Battal ya kawo asalin wannan hadisi sai yake cewa tamamul hadis fa inna Allah khalaqa adam ala suratihi domin shi wannan da ake dukan fuskar sa to Allah ya halitta annabi Adam a bisa surarsa sai ya tawruya anir rasul sallallahu alaihi wa sallam annahu marra ala rajul arwayto kuma hadisi ne ingantacce cewa manzo alaihi salam ya wuce a kusa da wani mutum yadribu abdahu fi wajhihi laqman yana marin bawon a cikin fuskar sa ma'ana ya kwanke masa ido ainihin da tafi wa yaqul yana cewa qabbaha Allahu wajhaka wajha man ashbaha wajhaka Allah ya muna na fuskar kai ya muna na fuskar wanda ya kama da fuskar ka fa qala alaihi salam sai manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace idza daraba ahadukum abdahu idan dayan ku zai da kibawan sa falyajtani bil wajha to ya nisanci dukan fuska fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi domin Allah ya halitta annabi Adam a bisa suran shi wannan wanda zaka daki fuskar sa ma'ana annabi Adam yana da fuska irin tamu da idanuwa da baki da hanci da dukkan dai da fuskar dan Adam take kuma hadisi ya inganta cewa Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam da hannunsa al-Imam an-Nawawi yace wala Allah dalilin da aka hana a daki fuska na farko ita fuska ita ce take nuna mahasinul insan kyawun mutum da kyakkyawan yanayinsa duk wanda za a zo a ce kyakkyawa ne za a buga misali da fuska da aka ce mummuna ne fuska za a ambata kuma sannan fuska tana da laushi kuma tana dauke da sunadare masu tsada hanci anan yake idanuwa anan suke baki anan yake kunnuwa zaka iya cewa ainihin a gefen ta suke to dukan wannan bangaren zai iya cutar da shi dandana kuma duk lokacin da ya cutu gyaruwar sa za ta yi wahala wato daga cikin wani abu da Allah ya wa dan adam duk wani wata gaba ta dan adam in ta tabo ido ne kunne ne kafa ce hannu ne duk kwarewar likita duk gyaran da zai yi ba za ta koma irin yadda Allah ya wannan abin ba ko da kai yanzu da kuruciyarka kana jin daidai to bari shekaru su zo ma sai ka gano cewa ba ai irin yadda Allah ya yi ba yanzu sai yiwa kai targade a kama ma ko kai karaya a dora ma kana dan shekara 10 ko 20 da ko 30 da sai ka rika miƙe tas to idan tafiya ta tafi shekaru suka karu sai ka ji wannan wurin yana amsawa sai ka ji wannan wurin yana motsawa saboda ba ya dora shi irin yadda Allah ya yi shi ba to fuska tana saurin samun matsala wato wallahi bayin Allah yadda Allah ya hada dan adam inda zaka zo ka kalli yadda likitoci suke nuna yanayin cikin dan adam da kirjin sa kaga yadda aka dan harda kaza da kaza aka lankaya kaza da kaza aka kulla kaza da kaza wallahi in bai tin kiyayewar Allah da zaka dan fadi da karfi ka tashi daga aiki wato kaman ka ce wata kanta sai aka dora kwalabe yanzu da zaka girgiza kanta nan kwalaben nan su fado ne zai ba zai faru ba za su barbashe to dan adam wani langwalangwa ne dan adam duk wasu kawai kaman yan har hada abubuwa akai kaga cewa hanta nilo take zuciya nilo take huhu nilo yake ga yana kuma masu laushi ne amma sai kaga wani ya duki kirjin sa ko kuma dan balle tsalli ya tare bal da kirji amma kuma kaga ya tafi lafiya kallon sai ba da ba wallahi kawai taimako ne da kiyaye wata Allah subhanahu wa ta'ala wa illa ittabawa kadan da za a yi ma a kirjinka ko a ciki wallahi ba za ka yi labari to amma Allah shi ne yake kare dan adam shi yake ba shi ainihin kariya to saboda haka anan sai manzo alaihi salam yake cewa in mata kama za a yi dukan kada a kuskura ainihin a daki fuska wannan ba a bawa kadai ba manzo alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya faɗi cewa idan an samu sabani tsakanin ma'aurata to matakin farko fa izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun idan an samu sabani mace tai abin da ba daidai ba miji abin da ya wajaba a musulunci ya fara fa izuhunna ayi musu wa'azi in ka san hadisi da ayoyin wa'azi in baka sani ba ka je limamin ku ya lakana maka sai liman mun samu sabani da mata ta dala samu wasu hadisi masu dan zafi wanda in na karanta kunnan ta zai yi laushi ta koma zuwa ga da'a fada mun ayoyi masu dan zafi a rubuta ma ka iya a fassara ma ka zo ka harbe kai ta wa'azi in Allah ya taimake ka ta bi to haka ake so to in batar suna ba wahjuruhunna fil madaji to sai a kaurace musu a wurin kwana wannan akwai tafsiri na malamai ba sai ba shi muke magana ba sannan wadribuhunna ku dake su to ya ake duka zage kwanji za a yi a dunkula hannu a kai mata naushi ko a dauko sanda ko muciya a'a hadisi yake cewa وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّهٍ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ كُدَ كَيْسُ دُوكَ وَنْدَ بَزَيْ فَسَفَاتَ بَا بَزَيْ كَرْيَكْ أَشِيبَكُمَ كَدَ كُدَ كِفُسْكَ دا ونن حديث مصمع لما يسكت تي إدن متن يما لما تسكى تو ألقاني إني كشي ونن أولن بيلي تبا شريعة فلما ظل سيتي وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ونن حنيني to tunda manzo Allah ya hana da kifuska kai kuma sai ka keta haninka to idan alƙali ya nadabtar da kai ya siyasa ki a wurin bai laifi ba to amma yanzu galibi ba haushe dai da nasan fa izuhunna wannan ba shine mataki farko ba wajiruhunna duk babu menene lamba farko wajiri buhunna duka wallahi akwai wanda ake faɗa mana shi da matarsa duk motsi duka to Allah ya sa mai dan garin jiki ce to da ta ga abin yayyawa sai ta nemo gajeren wando da ya zo ya son bubbutai sai ta sako gajeren wandon ta ma'ana a da ku to wata nan da aka gwabza bai ji daɗi ba shi ke na sai zan yi maganar duka kuma sai ya koma dai ana nasiha da kurari to kaga bai kamata ma a kai yadda za ka san ba za ka iya ba duka ma asali wato lalura take sawa a yi shi shi yasa ma'aiki alayhi salam daga cikin sifofinsa bai taba dukan matarsa ko bawansa manzo Allah in kaga ya kai duka to inda ake neman yardan Allah ne ma'ana a fagen fama ne amma manzo alayhi salam da ki bawa ko mata manzo Allah bai taba wannan ba a wani hadisi yake ta baka jin kunya ka dake ta a farkon wuni sannan kuma karshen wuni ka zo kana yan murya kaga ba abin da faruwa to saboda haka dai ba wai wannan ya takaici bawa ba hatta mata baya halatta a mare ta malamai suka ce sai a samu dan wani abu za a dan tsala mata samu wata yar dorina dan tsala ɗaya biyu shi ma ba rike ta za a yi ba ko ɗa ko mata a tsari na horo ba a so ka rike kai ta duka sai ka gaji in ya saba da dukan ta duka ba zai magani ba kawai sai dai ka kai masa bulala ɗaya biyu yana fita a guje bukata ta yi dama so ake a tsorata a daina laifi to wani ma sai ya kulle ɗaki wannan ba daidai ba ne a musulunci muna maimaitawa ko ɗa ko mata wallahi duk wanda ka yi mahoro sama da laifinsa to sai ciko ya biyo gyartai ayar da na karanta da Allah yake cewa wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna sai ta fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira in suka yi maku biyayya to kada nemi wata hanya ta cutar da su domin inna la kana aliyan Allah shine madaukaki in kana sama da ita Allah yana sama da kai kabiran kuma Allah shine wanda yake mai babban matsayi duk matsayinka matsayin Allah ya wuce naka duk matsayinka a wajenta to matsayin Allah a wajenka ya fi matsayinka a wajenta kai yanzu auro ta kai ma yar wani ce in kuka rabu matar wani ce kai kuma akwai da zaka fita daga bautar Allah ka ce akwai wannan kai babawan Allah bane baka isa to saboda haka dai wannan hadisi yana nuna mana wato ainihin yadda tausayawa za ta dinga kasancewa ne kan fada ko da a malamai na makaranta in dalibi ya maka laifi kai masa horan da zai ji a cikin zuciyarsa laifinsa ya wuce wannan horan da an bi ta laifinsa to da an yi masa horo da ya fi wannan kuma ya fahimci dan ya zama mutumin kirki aka yi masa wannan ba dan azabince shi ba to ko ka da kida da bi ko ka bashi wani horo wallahi ba zai kullace ka a cikin zuciya ba zai dauke ka a matsayin azzalimi ba to amma a ce horo yafi karfin laifi kuma dukan ya zama babu ainihin tausayawa a ciki wannan ba tsarin addinin musulunci ba dai Allah ya sa mu gyara sai ya ce babu ma yaduzu min shurutil mukatab عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت كتابتكم من كتابتها شيئا قالت لها عائشة رضي الله عنها ارجئي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا قالت فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتائي فآتكي فإنما الولاء لمن آتت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق يتي باب ما يجوز من شروط المكاتب باب ديكي مغانا نأبن دي هلتا أودا شرط واندا ذاء ربطا وفنسا أن عائشة رضي الله عنها an karbo daga uwar muminai da Aisha Allah ya kara mata yadda ja'at barira anna barirata radiyallahu anha ja'atha cewa na barira Allah ya kara mata yadda ta go wajenta tasta'inuha tana neman agajinta da taimakon ta fi kitabatiha a cikin rubuta mata fansa da aka yi walam takun qadat min kitabatiha shay'a kun ba ta yi komai a wajen wannan rubuta fansa da aka yi mata ba قالت لها عائشة رضي الله عنها أنا عائشة الله قال متى إذا قيت شيء ارجئي إلى أهلك كقوم أوجم ما سجدنك فإن أهبوا أن أقضي عنك كتابتك إذا سنيد نبيا مك ونم فلسطاك ويكون ولاؤك لي كما وليت إنك يزمو قرين فألتوت ولن أيكتا فذكرت ذلك بريرة لأهلها barira sai ta ambata wannan ga masu gidanta fa'abau sai suka kiya wa qalu sai suka ce in sha'at an ta tasiba alayki in ta ga dama ta nemi lada a wajenki fal tafal to sai ta aikata wa yakunu wala'uki lana kuma walitinki ya zamo namu ne qalat take cewa ita barira ko kuma na Aisha fa zakartu zalika sai na ambata wannan لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة دائمين في سؤال تبتع قريشي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما نزول السلام يتيد إتا عائشة ابتائي كسيتا فاتكي كأنتاتا فإنما الولاء لمن آتك دومين وليتي نوان دي أنتاني ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sannan sai manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya miƙe ya ce ma balu unatin menene manufar wa'insu mutane ya shartuna shurutan wanda suke shartanta wa'insu sharuɗa laysat fi kitabillah wanda ba su cikin littafin Allah man sharata shartan duk wanda ya shartanta wani sharadi laysat fi kitabillah wanda bai cikin littafin Allah azza wa jal mabuwayi madaukaki fa laysa lahu to bashi da wannan damar wa in sharata mi'ata sharatin ko da ya sharanta sharadi 100 sharatul lahi ahqqu wa awsat sharadin Allah ya fi tantanta kuma shine yafi karfi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi wurare da yawa kuma malaman hadisi Ibn Battal yake cewa sun fitar da fa'idodi kusan 100 ko fiye karkashin wannan hadisi kuma Imam al-Tabari yayi littafi mai cin gashin kansa a sharhin wannan hadisi shi kadai yace babu ma yajuzu min shurutil mukatab babi da yake magana na abinda ya halatta na sharadin wanda aka rubuta wa fansa wanda yake da kofi irin nawa sai ce al mukatabatu abinda ake nufi da mukataba asluha asalin ta anna sayyida shi mai gida yi utiku abdahu zai yanta bawansa ala malin ma'lumin akan wata dukiya sananniya yu'addihi ilayhi wanda zai ba mai gidan muqatta'an amma zai bada da guntu guntu yani aqsatan ma'ana yanki yanki ko dai a ce duk wata ya kawo kaza ko duk wata biyu wani ma duk shekara fa yuktabu bidhalika bainahuma kitabu to sai a rubuta littafi ne rijiya tsakanin bawan da mai gida wannan shine anifin mukataba Allah ce wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wanda suke neman a rubuta musu fansa a cikin bayinku to ku rubuta musu wannan in kun san akwai alkhairi tattare da su to sai ta Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda anna barirata radiyallahu anha nana barira Allah ya kara mata yadda ja'at tasta'inuha fi kitabatiha ta zo tana neman agajin nan Aisha a cikin sha'anin mukatabarta anan ko dai ita da kanta ta nemi cewa masu gidanta su rubuta mata fansa ma'ana su rubuta mata wata yarjejeniya nawa ne za ta biya su ta zamo ya riwayoyi sun zo kala biyu a wata riwaya suka rubuta mata fansa ukiya tara akan cewa duk shekara za ta bada ukiya daya ukiya wato abu ne mai yawan gaske wasu ma sun ce kaman kayan rakumi ne ma'ana dai kudi ne wanda suke alfin masu yawa to almuhim sai aka rubuta masa fansa ukiya tara akwai riwaya da take cewa ukiya biyar amma dai ukiya tara shine abin da yafi fice a wajen malaman hadisi to anan malamai suna tattaunawa shin yanzu shi bawa duk da ba wai bauta ake yi yanzu ba idan bawa yana so a rubuta masa fansa dole sai idan ya iya wata sana'a wanda za ta kawo kudin ko ku a'a an sai yana da wani mai gida da zai iya ainihin wato wasu ƴan uwa da za su biya masa ko ku a'a sai idan yana da wata mallaka to ai mallakar bawa ta mai gidan ce to sai dai maganar sana'a sharadi ne ko kuwa wasu malamai suka ce sharadi ne wasu suka ce ba sharadi bane domin yanzu nana barira ta nemi a rubuta mata fansa kuma ba a caje ta to wace sana'a kike da ita ba wanda zaki biya wannan fansar to amma dai ita tana ji a ranta akwai hanyar da Allah subhanahu wataala zai sa ta farshi kanta ko dai ta san halin nana Aisha mun karanta a wasu darussa can baya nana Asma da nana Aisha Allah ya kara musu yadda suna da yawan kyauta nana Asma ƴar sayyidina Abubakar ce ita ma nana Aisha sai dai iyayensu mata daban-daban nana Asma ita wato tana ba da kyauta ba ta ba da wato ainihin ba sai abu ya taru ba duk abin da ta samu za ta dinga badawa da abu ya zo sai ta bayar da abu ya zo sai ta bayar nana Aisha kuwa sai ta tara abubuwan sun yi kauri sosai sannan sai ta bayar to nana barira kada ku manta tana zuwa tana wuni wajen nana Aisha tana daga cikin wanda ma manzon Allah ya shawarta me zaki fi akan barira lokacin da wannan hadisa ta faru manzon Allah ya shawarci Usama ya shawarci Ali har ma shi Usama yake cewa ka tambayi barira ita ke zama da Aisha za ta faɗa ma komai na halayyarta manzon Allah yake tambayar barira me zaki ce akan Aisha? Tace Aisha mutuniya kirkice ta faɗi dukkan kalmomin yabo. Tace in tana da wani laifi bai wuce yarinya ce karama in ka bata aziyan kullun ka tai bacci awaki su cinye ba. To wanda ta faruwa abun bai mata dadi. Ta san hado can da can ta samu dan kullun ta na gurasa sai ta bada Aisha ajiya. Ita kuma tana wasa da tsananta bacci ya dauke ta. To sai awaki suka zo suka cinye. To wannan abun ya tsaya mata a rai bata ji dadi ba. To shine take bada misali dangane da wannan. To almuhim na nabarira wato ainihin mace ce wadda ma Allah kuma ya bata firasa dan malaman sirra suna cewa Abdul Malik ibn Marwan wato sai da take ce masa ina ganin wala Allah Allah zai sa sai ka zamo halifa daga cikin halifofi kuma Allah ya masa yi masa wannan so wato ainihin ku yarda na Aisha ce tana wuni gidan maiki alaihi salatu wassalam to sai ta zo tana neman taimakon da to wala Allah ta fahimci kyautar nana Aisha da karimcinta shi yasa ta yadda a rubuta wannan fansa ta ga musu idan aka yadda to in ta kawo kuka za a share mata wayarta to wannan ba karamar falala bace ba ba daidai bane ba kai a matsayinka na mai hali a matsayinka na mai kudi kana da ainihin yara amma kuma ba za ka share musu hawayen bukatu ne yau da kullum ba gaskiya akwai masu kudi wanda suke ba su da kirki ba su da karimci wani za ka ga yana da yara da yawa karkashinsa wani yaron ma rance zai nema wata bukata ta taso masa mai nauyi an yi masa haihuwa yana so ainihin yi hidimomi wani bangaren gidansa ya rushe da damana ya zo mai gida da Allah a taimaka man da rancen 300 ko 500 a rubuta duk wata a dinga dauka sai masa ke madagas koye ta jan aji ki to zamu duba mu gani duk lokacin da ya magana ce zamu duba wannan take ma yi watsi da shi ce ba zai yi ba wannan ba daidai bane ba halin magabata na kwarai in ma ba a ba mutum kyautar ka je kai ba to za a bashi bashin da za a daga masa kafa har ya zama ainihin ya biya to wannan wala Allah shine abin da ta gona karimta nana Aisha Allah ya kara mata yadda walam takun qadat min kitabatiha shay'an nana Barira ba ta yi komai akan wannan fansa ba tun lokacin da ya zama an rubuta fansar an yarjejeniya cewa duk shekara za ki ba da ukiya ɗaya a tsawon shekara tara shikenan kin zama ya to tun daga aka yi wannan ko kwandala ba ta samu ta bayar ba qalat laha aishatu radiyallahu anha nana Aisha Allah ya kara mata yadda da ta faɗa mata sai ta ce irji'i ila ahliki to ki koma zuwa ga masu gidanki fa in ahabu an aqdi anki kitabataki idan wato sun yadda na biya miki wannan fansa taki wayakunu wala ukili kuma ya zama wani tinki a hannuna yake fa'altu to ainihin zan aikata wannan da wannan gaba malamai suka ce wannan ya nuna mace tana da cancantar ta yi hidimar kuɗi a cikin mallakarta kafin ta nemi izinin mijinta in dai kuɗin nan nata ne halal malak to ya halatta ta yi wata hidima ba tare cewa sai ya lamunce mata ba amma da sharadin idan shirayya ce ba wawuya ba ina fata an gane misali yanzu akwai wanda zaka ga cewa matar aure ce amma Allah ya hore mata hanyoyi na kasuwanci ana yi mata kasuwanci a siyo kaya a sayar ko a gida take yi yile yanzu tana da wajen miliyan 10 account dinta wata ma sama da haka to ya halatta a wannan kudin nata in ta ga dama ko kawayen da sai musu wata hidima ko danginta ko wasu masu bukata ba tare da ainihin mai gidanta ya sani ba domin wannan abun mallakarta ne domin nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗi za ta yi wannan kafin ta nemi izinin maiki alaihi salam akan tasarrufi da wannan dukiyar da Allah subhanahu wataala ya hore mata ina fata an gane abinda kawai malamai suka ce abincin gida ne yau da kullum shin ya halatta mace ta yi sadaka da abincin gida ko sai ta nemi izinin mijinta aka ce to ya danganta halin mai gidan idan mai gidan karimi ne yana yin sadakar kuma yana so a yi to ya halatta ta bayar ko bata sanar da shi ba bil ma'ruf amma idan marowaci ne bai so a yi to kada ta kuskura ta yi dan za a iya samun matsala dan a iya samun tsautsayi wataran ta yi tuwon ta zuba katuwar malmala a kwanan almajiri yana fita sai ka shiga da mai gidan sai kai waye baka wannan sai ya zama abin fada saboda ka wani mai gidan marowaci ne marowaci ne to irin wannan sai malamai suka ce to dan kada a samu matsala kada ta kuskura ta taba wani abu nasa sai da izinin to idan ta bayar ta samu lada ko shi kadai ya samu idan wanda bude dan izinin ne to shikenan sun ta samu lada shi ma ya samu lada in ma muqayyid ne shi ma dai din ainihin an samu lada wannan dai babin yana da fadi lokaci yayi zamu tsaya anan sai in Allah ya kai mu rana ita yau abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh menene hukuncin mutumin da ya bai ma iyalin shi izini su debi abinci su dafa kuma ya kasance akwai iya adadin abin da suke dafawa kullum sai suka debi ninki biyu na abin da suke dafawa shi kuma sai ya ce to wannan abincin yau da gobe suka diba bai ba su ni abincin ba sai washe gari to ya danganci samun sa da kuma bukatar su ma'ana abincin da yake ba su akwai wanda zaka ga yana da samu amma yana da tsumulmula kwano ɗaya zai isa a gidan amma sai ba da rabin kwano sai ai maliji to idan irin wannan ne kuma ita kwano ɗaya ne zai ishe su ita da ƴaƴanta to idan ta ƙara abin da zai ishe su ba ta laifi ba wannan idan mun ɗauki cewa hadisin Hindu wato ainihin hukunci ne kuma akwai sabanin malamai Hindu bintu Utba mata Abu Sufyan ta zo ta ce ya ma'aikin Allah Abu Sufyan mutum ne marowaci baya ba mu abin da zai ishe ni da ƴaƴansa kana ganin idan na ɗebi wani abu na ƙara babu laifi a cikin dukiyarsa manzon Allah alaihi salam yace babu laifi ki ɗebi abin da zai ishe ku bil ma'ruf to sai wasu malamai suka ce wannan abin da manzon alaihi salam yayi hukunci ne wasu suka ce fatawa ce menene bambanci tsakanin hukunci da fatawa in mun ce hukunci ne yayi to duk wata mata da za ta samu kanta irin wannan yanayin miji mai kuɗi matsolo to ya halatta ta ɗan ɗebi ɗan wani abu ta ƙara abin da zai ishi gidan in mun ce hukunci ne in kun fatawa ce to in ta samu kanta ƙarƙashin irin wannan mijin sai ta samu wani malami ta buga waya ta yi fatawa malam miji na ma'aikaci ne yana samun albashi mai ƙwari manomi ne yana da kayan abinci ɗan kasuwa ne yana da rumfuna a kantin kwari sabon gari amma kullum 500 zai babu ya ce ayi tefa ne kuma ba ta isa to malam ya kake gani kuma lokaci yakan zo canji a cikin ajihunsa da yawa misali to sai a ce in ba zai gane ba ta ɗan ƙara 500 in 1000 zai isa to kenan sai in ta yi fatawa an ba ta fatawar sannan to idan kuma abincin yana isa kawai me za ka iya cewa mugunta ce ko kuma gadara ko wani abu to abin da ya bayyana laifi ba wato wasu matan sukan butulce wa ni'imar Allah sun ga misali abinci yana samuwa yadda ake so to kuma sai wata tsaifar ta taso me yasa har kullun wai sai dai a ce shinkafa da wake me yasa sai dai a ce tuwon masara to wani ma yanzu masara yake nema babu tuwon masara yake nema babu me yasa wai za a ce kullum sai dai doya wallahi akwai wanda na san mijin da yana kawo doya ta samu doya wa'ir ka'ida ma'ana ka'ida ne a kawo doya shin daɗi yi wa mutum yawa Allah ya kufe shi to ala kulli halin idan abincin da ake yi yana isa. Amma ta yi gadara ta yi wannan to babu laifi da ya ce abincin yau da gobe ne. Kaga gobe ba ta kara ba, kun taɓa jin kissan mai kunu aiko? Yawwa. Tana ganin cewa yaushe za a ce kunu ana shan kunu. To kun ga da ta je gida abin da aka yi, ta gano ashe kunun yana da muhimmanci. Dole ta dawo kuma ta ba da kai boriya. Ala kulli halin dai ya danganta abincin yana isa ko baya isa. Idan yana isa ta yi kankan ba ta ƙara hukuncin da bai laifi ba. In kuma da halin ƙarin yake kin ƙarawa to a nan ba ta yi laifi ba. To amma ko da baya isa kuma ya zamo gwargwadon abin da za a isan ne, ma'ana abin da zai iya bayarwa ne, to dole tsaya a haka. Wani yana cewa a da ake ce ma yara kun ƙoshi. To yanzu ko ya ka zai ce kun ci abinci? Da tambaya ake sun ƙoshi? To amma yanzu kawai dai kun ci abinci, ma'ana kun ƙoshi ko ba ƙoshi ba dai a saba ka yafi a rataya. To akwai wanda samunsa ba za a iya ta kullum sai an ci kwanon shinkafa ba. To a yi maleji da rabin. Shikenan sai haƙurin da Allah ya kawo buɗe kuma sai a ci kwano ɗaya. Adam abin da muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada. Abin da muka kuskure muna roƙon afuwar Allah da yafe su da gafararsa. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon minta. Ya nuna mana ɓata ɓata ne ba mu ikon nisantarsa. Allah ka ba mu rasa lafiya, musulmi lafiya na gida da asibiti. Iyayenmu wanda suka rasu Allah gafarta musu, wanda suke raye Allah sa mu cika da imani. Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe. Yaye mana matsalolin ƙasanmu, kaye mana kowace irin damuwa. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.